أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشين لنا ثلاثة يو بيو ga watan Ramadan biyu ne ko uku kai uku ga watan Ramadan a hudu ne ma alhamdulillah hudu ga watan Ramadan tafsirin mu kuma shine na biyu mun saba mu fara daga farkon Ramadan wannan shekarar Allah bai nufa ba yau hudu ga watan Ramadan a wannan majalisi namu na biyu kenan a wannan wata a inda muke cikin tafsirin suratul Hud a karshen ta inda muke fatan za mu gama ta domin mu samu shiga cikin tafsirin suratul Yusuf saboda suratul Yusuf sura ce wacce take dauke da maudu'i guda daya wanda yake a dunkule shi yasa muke fatan mu bada shi a wannan shekarar a dunkulen sa ba tare da mun datsa shi ba don haka wajen tafsirin ayoyin da suka rage na suratul Hud za ku ga cewa bisa binna ga al'ada mukan wato fadada bayani akan kowace aya to amma wannan karan dole ne mu yi ta a dunkule a gurguje mun tsaya inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa amman ladina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq
bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
نعم
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود
Allah madaukakin sarki yana mana maganar ranar gobe kiyama wacce ita ce ranar da Allah madaukakin sarki zai tara kowa da kowa a ciki dukkan halittu na farko da na ƙarshe na sama da na ƙasa na ruwa da na tudu manya da ƙanana maza da mata mutum da aljan da dabba duk Allah madaukakin sarki zai tara su a doran ƙasa guda ɗaya a tudu guda ɗaya domin musu hisabi a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk halittun nan nasa musamman mutane da aljanu waɗanda su ne ake yi wa sakamako za su dare gida biyu ne faminhum shaqiyyun wa sa'id fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id daga wanda yake tababbe matsiyaci dan wuta sai kuma wanda yake ribatacce wanda ya samu rabauta ranar gobe kiyama wanda zai samu shiga gidan aljanna Allah ya samu na daga cikin su Allah ce fa amman ladina shaqufa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq amma wadanda suke tababbu ne sun tabe fa fin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna da wani kara a cikin ta wa shahiq da shashika khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta ma damat as-samawati wal ard matukar sammai da ƙasa sun dawwama illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijinka yaso inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijinka mai yawan aikata abinda ya nufa ne wa amma alladhina su'idu amma kuma waɗanda suka rabauta fa fil jannati to suna cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta ma damat as-samawati wal ardu matakar sammai da ƙasa sun dawwama illa ma sha'a rabbuk face abinda ubangijinka yaso afa'an ghayra majhuz wannan kyauta ce daga Allah wacce ba mai yankewa ba Allah madaukakin sarki yake fadar irin rabo da zai samu ƴan wuta sune waɗanda Allah ce fa amman ladina shaqu fa fil nari, waɗanda suka wato tabi suka saya wa kansu tsiya tun anan duniya, fa fil nari, to suna cikin wuta. Lahum fiha zafirun, suna da zafir. Zafir wasu malamai suka ce shine wato farkon kuka irin na jaki, shahid kuma ƙarshen kukansa. To yadda yake fara kuka da kuma yadda yake ƙarasa kukansa, haka suke yin kuka. Ma'ana kukan da suke yi a ciki da ƙara irin kuka ne na jaki, na jaki, wato saboda wahala. Suka ce zafirun yana nufin wato ƙara da yake fita daga ƙirji, shahiqun kuma ƙara ne wanda yake mai tsanani, wanda murya takan fita sosai. Wannan ma wata fassara ce da malamai suka yi wa kalmomin guda biyu. Wasu suka ce zafirun ana nufin irtifa, wato sukan yi wa sama, shahiqun ɗin kuma yadda za a buga su su koma ƙasa. Kullama aradu an yukhriju minha u'idu fiha, duk sanda suka so fitowa sai mala'iku su sanya gudumominsu su rika mayar da su da ƙarfi cikin wutar. Wannan yana nuna irin bala'i da azaba da ɓacin rai da baƙin ciki da 'yan wuta suke tattare da su a cikin wutar jahannama. Allah ya tsare mu. Allah ce khalidina fiha, za su dawwama a cikin wannan wuta zama na dindindin, ma damatis samawati wal ard, matukar sammai da ƙasa suna nan, matukar sun dawwama. Abu Ja'far al-Tabari wanda shine Sheikhul Mufassirina ya fassara wannan wato jumla ta ƙarshe ma damatis samawati wal ard, yace wannan salo ne na Larabawa, idan suna nufin su sifanta abu da cewa mai dawwama ne har abada, dindindin ba mai yankewa bane, suka ce ma damatis samawati wal ard, abu kaza zai ci gaba da faruwa ma damatis samawati wal ard, ba suna nufin akwai ranar karewar ba, a'a, kamar yadda Bahaushe yake cewa ba zan yi maka abu kaza ba sai ran da jaki ya kaho, kaga ai babu ranar da zai yi maka kenan. To haka nan Balarabe in yace ma damatis samawati wal ard, kamar yace maka sai jaki ya yi kaho, saboda haka sai dai ka fitar da tsammani, ka fitar da rai. Saboda haka wannan jumla ba tana nufin cewa akwai lokacin da 'yan wuta za su fita ba, wato kafirai za su fita daga cikin wuta ba, kamar yadda wasu suka yi mummunar fahimtar ayar. Akwai waɗanda suka yi wa ayar mummunar fahimta, suka ce wuta ba za ta dawwama har abada ba, za ta zauna ne iya wato adadin shekarun da sammai da ƙasa suka yi, bayan ta gama waɗannan shekaru shikenan za ta zan babu ita, da zan babu wuta kuma gaba ɗaya. Wasu sun tafi akan wannan ma'ana, suka kuma ƙarfafa wato ra'ayinsu da ƙarshe da togaciya da Allah ya ce illa ma sha rabbuk, face abinda ubangijinka ya so. Suka ce wannan togaciya tana nufin cewa akwai lokacin da ubangiji zai so ya ga ya batar da wuta duka babu ita, don haka dan wuta ko da ya shiga wuta to akwai lokacin da kuma gaba ɗaya wutar da 'yan wutar gaba ɗaya ubangiji zai shafe su. Haka suka hangi wannan ma'ana da ƙarƙashin wannan ayar, wannan kuma ma'anar kuskure ce. Haka nan suka ƙara faɗar cewa wato faɗar Allah da yake cewa labithina fiha ahqaba, don wuta masu zama ne a cikinta zamaninnika. Suka ce tunda Allah ya ce zamaninnika, zamaninnika kuma ai masu ƙarewa ne, don haka akwai ranar da zai zan babu wuta gaba ɗaya. To amma jumhurin ahlus sunna ba su tafi akan wannan fahimta ba, sun mayar da martani ga waccan mummunar fahimtar. Suka ce ma damatis samawati wal ard, ɗin da Allah ya faɗa ana magana ne akan cewa ba za su fita ba har abada, wannan kuma usulubi ne na Larabawa, sukan yi amfani da wannan. Saboda haka Allah ya yi wa Larabawa magana da irin usulubin da suke magana da shi, da yaren da suke fahimta, ya ce ma damatis samawati wal ard. Wasu kuma suka ce kuma tana iya yi wa ma'anar ma damatis samawati wal ard, ba ana nufin wannan sammai da ƙasa da muka sani ba, ba wannan ƙasar da muke takawa ba, ba kuma wannan samar da muke kallo ba idan mun daga kanmu, a'a, ana nufin sama ta lahira da ƙasa ta lahira, wannan ake nufi. Domin sama ta lahira da ƙasa ta lahira ba za su yanke ba, duk abin da yake saman ka to sama'u ne a harshen Larabci, duk abin da yake sama da kai to a larabci ana kiran shi sama'u, shi yasa ake kiran girgije sama'a. Wa anzala minas sama'i ma'a, ay minas sahabi ma'a, dan saboda sama da kai yake sai ake kira shi as-sama'. To fa kullu ma 'alaka fa huwa sama', duk abin da yake sama da kai ana ce masa sama'. Amma a wannan ayar ba ana nufin sama ta nan duniya ba ko ƙasa ta nan duniya, ana nufin saman lahira da ƙasan lahira. Domin Allah yana cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, ranar da Allah zai canza ƙasa da wata ƙasar, ya canza sammai da wata da wasu samman. Ashe kenan akwai wata ƙasa daban, akwai wata sama daban a lahira. Yan aljanna suna da samansu, duk abin da ya rufe su aljanna shine samansu, suna da ƙasansu, abinda suke takawa shine ƙasarsu, shine al-ardu ɗinsu. Wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha, wa awrathana al-arda, sai kuma yace natabawwa'u min al-jannati haythu nasha, ya gadar da mu ƙasa, muna zaunawa inda muka ga dama a cikin aljanna. Kaga ashe ƙasar aljanna Allah yake nufi. To wannan ita ma ma'ana ce da malamai suka faɗa dangane da fassara ma damati samawati wal ard illa ma sha Allah. Shi yasa al-Hasan al-Basri aka ruwaito yana cewa ma damati samawati wal ard, yana cewa sama'un ghayru hadhihi as-sama' wa ardun ghayru hadhihi fama damat tilka as-sama'u wa tilka al-ard. Ana nufin sama ba wannan saman ba, ana nufin ƙasa ba kuma wannan ƙasan ba. Don haka suna nan a ciki matukar saman nan tana nan, matukar kuma wannan ƙasar ita ma tana nan. Wannan ita ce ma'ana wadda al-Hasan al-Basri Allah ya ƙara masa yarda ya ba mu wannan aya ɗin. Ibn Taymiya yana da magana akan fassarar wannan aya, domin an yi masa tambaya game da wannan aya da kuma ayar da take cewa yawma natwi as-sama' ka tayyi sijilli lil-kutub. An tambaye shi aka ce to gashi Allah yana cewa fa ammal ladina su'idu fa fil jannati fa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard. Sannan kuma gashi can Allah yana cewa yawma natwi as-sama' ka tayyi sijilli lil-kutub, ranar da zamu nannade sama kamar yanda takaddu suke nan da ɗin rubutun da ke ciki. In kai rubutu ka nan da ɗin shi ke nan, ka rufe wannan takadda, ka rufe wannan rubutu ke nan. To haka za mu nan da ɗin ƙasa, za mu nan da ɗin sama. To kuma gashi an ce ‘yan aljanna za su zauna a cikinta, matuƙar saman nan tana nan. Allah kuma ya ce zai naɗe sama, ashe kenan akwai ranar ɗan aljanna zai fito? Ita ce tambayar da aka yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, yaya za a yi a haɗa waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda a zahirinsu kamar ba sa tafiya a bigire guda ɗaya. Sai ya ansa da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa ma damati samawati wal ard, ana nufin sama'ul jannati, saman aljanna, wa ardul jannati, da ƙasar aljanna. Saboda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljannati wa awsatu aljanna wa saqafuhu arshur rahman. Idan za ku roƙi Allah aljanna, to ku roƙe shi da babban masaki. Kada ka ce Allah bani aljanna kawai kan shiru, ce Allah ya ba mu aljanna firdaus, domin firdaus ita ce ƙololuwar aljanna, ita ce mafi tsadar aljanna, shine ma'anar wa awsatu, ita ce mafi tsada a aljanna. Wa saqafuhu arshur rahman, al'arshin ubangiji shine rufinta. Saboda kaga ashe tana da rufi, don haka tana da sama. Haka nan yace wasu malamai sun fassara fadar Allah da yake cewa laqad katabna fi zaburi min ba'da dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Hakika mun rubuta a cikin zabura bayan abinda muka rubuta a cikin lauhul mahfuz cewa wannan ƙasa ko ƙasa bayina ne na ƙwarai za su dace ta. Wasu malamai suka ce hiya ardul janna, ƙasar aljanna. Ashe kaga a aljanna akwai ƙasa, don haka babu saɓani tsakanin naɗe saman da muka sani da kuma wanzuwar waccan sama wacce ita ce saqful janna. Babu sai tsakanin wannan. Yace domin duk abin da yake sama da kai sunan shi sama'u a lugar larabci, kamar yadda ake kiran girgije sama'u, kamar yadda ake kiran rufi sama'u. Don haka sama koda kuwa an naɗe ta, ta zama kalmuhli kamar narkakken wato kamar narkakken mai kamar narkakkiyar dalma ta zama ta fita daga hayyacinta da aka sani ta fita daga kamanninta da ake hangota da shi wannan ba shi yake nuna gaba ɗaya zazzan babu ita ba domin canza ta za a yi zuwa ga wata saman daban shine fadar Allah yau mutum dalul ardu غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار saboda haka sama za ta ci gaba da zama a dawwame haka nan ƙasa za ta ci gaba da zama a dawwame ɗan wuta dama suna nan ba za su fita ba Allah ya ce wa mahum bi kharijin minan nar ba za su taba fita daga wuta ba haka nan ƴan aljanna su ma ba za su fita daga aljanna ba sun shige ta kenan inna hadha la rizquna ma lahu min nafaq Allah ya ce arzikinmu da muka bawa ɗan aljanna baya karewa saboda kaga in har za a fita arzikin ya kare kenan saboda ka ba masu fita bane suna nan cikin ta har abada don haka Allah ya ce illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijin ka yaso ita ma wannan togaciya ta sa malamai da dama sun yi maganganu iri-iri wajen fassarar ta me yasa Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka wasu suka ce ana nufin waɗanda suke muminai ma'ana suna da imani a zuciyarsu ko da kuwa sun shiga wuta akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai fito da su ya kai su aljanna saboda wannan imanin da yake zuciyarsu domin wannan ya tabbata a cikin hadisai da dama na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa Allah madaukakin sarki zai fitar da waɗanda suke masu sabo cikin wannan al'umma waɗanda Allah ya hukunta musu shiga wuta a dalilin sabansu lokacin fitowarsu in yayi za su fito imma da cetan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko da cetan annabawa ko da cetan salihai ko da cetan mala'iku ko da cetansa shi kansa rabbul izzati saboda haka ya tabbata a gurin ahlus sunna cewa ƴan wuta waɗanda suke muminai ahlul kaba'iri ba za su dawama a cikin wuta ba akwai lokacin da za su fita ubangiji zai fitar da wanda ma bai taba aikin alkhairi ba tun da yake amma ya taba cewa la ilaha illallah wannan la ilaha illallah din da ya faɗa yana mai gaskatawa da ita ce za ta cece shi a wannan rana ko da kuwa ya shiga wuta zai fito daga wannan saboda haka wasu malamai suka ce illa ma sha Allah wannan togaciya ce ta muminai don haka ko da kafirai sun ci gaba da zama a cikin wannan wuta ba zai kore wato ba zai kore wannan togaciya illa ma sha Allah ba illa ma sha Allah wannan ta shafi muminai ne wasu kuma suka ce illa ma sha Allah ana nufin siwa ma sha Allah za su dawwama a cikinta suna cikin wuta kuma za su dawwama a cikinta sai dai abinda ya gabata na lokacin da suka zauna a kabari ko lokacin da aka fito da su daga kabari domin yi musu hisabi kaga a wannan ɗan lokacin ba su tsunduma cikin wutar ba wannan shi ne illa ma sha Allah ɗin wato togaciya ce ta lokacin kafin su shiga wuta wasu haka suka fassara abin wasu kuma suka ce illa ma sha Allah wannan ma usulubi ne na larabawa suka ce illa ma sha Allah ba kuma suna nufin abin zai yanke ba suna nufin na kudiri niyyar zan yi abu kaza illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so wannan illa ma sha Allah to gaskiya ce da daman ake fadarta yayin da ka fadi magana ko da kuwa ka kudiri cewa sai kai abin ba za ka fasa ba don haka khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard tana nan illa ma sha Allah kuma wannan togaciya ce wacce ba za ta kawar da waccan jumla ba sannan Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata mai yawan aikata abin da ya so ne wannan jumla ta karshe ita take nuna maka cewa dawwamar kafirai a cikin wuta wani abu ne da ya faru da mashi'ar ubangiji haka ya so haka ya ga dama inda ya ga dama sai ya fitar da su domin zaman su a wuta din ba amfanar da shi yake ba shi zaman su a wuta din ba amfanar da muminan da suke aljanna yake ba zaman su a wuta din ba zai amfane su ba don haka ubangiji inda ya ga dama yana iya fitar da su to amma saboda shi mai aikata abin da ya ga dama ne la yusalu amma yaf'al wahum yusalun ba a cewa Allah me yasa kai kaza sai dai mu a tambaye mu me yasa muka yi kaza don haka shi ubangiji haka ya so su dawwama a cikin wuta din saboda kafircin su saboda zaluncin su wannan irada fa'alun lima yurid, wannan irada ita ce ake kira al irada al kauniyya al qadariyya, ba al irada al shar'iyya ba, al irada al kauniyya al qadariyya. Ubangiji ya riga ya hukunta cewa su masu shiga wuta ne su tabbata a cikin ta har abada. Ubangiji ya riga ya nufi haka, ba nufi na shari'a ba. Nufi na shari'a shine ka zama mutumin kirki, ka bi Allah, ka bi manzon sallallahu alaihi wasallama, ka zama mai aiki na kwarai domin ka samu shiga aljanna. Wannan ita ce irada shar'iyya. Irada kauniya kuma mutum ya ci gaba da abin da ya ga dama, ya kin abin da Allah yake so. Ubangiji kuma ya hora shi, ya hukunta shi akan wannan abin da ya zaba wa kansa. Wannan ita ce ake kira irada kauniya qadariyya. To wannan fa'alu lima yurid, wannan irada ce kauniya qadariyya. Sannan Allah ya ce wa ammal ladina su'idu, amma waɗanda suka rabauta. Kun ga a can Allah ya ce fa ammal ladina shaqu, shaqu bil bina'i lil maf'ul, waɗanda suka tsiyace sai aka jingina musu tsiyacewar, su suka yi wa kansu, ma'ana su suka jawo wa kansu, tsuntsun da ya jawo wa kansa ruwa, shi ruwa yakan doka. Amma a nan sai aka ce so idu, waɗanda aka rabautar da su, ba a ce suka rabautar da kansu ba, waɗanda aka yi musu, aka so su da arziki, don a nuna maka cewa duk yadda za ka tsinci kanka a hali na ɗa'a na bin Allah, wannan gamdakatar ne na Ubangiji, gamdakatar ne na Ubangiji ya zaba maka ka zama haka, don haka sai ka gode masa. Inda Ubangiji bai ga dama ba za ka shiryu ba, da yawa suna nan ba su shiryu din ba, duk da cewa ga hujjoji nan karara suna gani, ga wa'azi nan kullun suna ji, amma wannan bai sa sun zama masu da'a ba, masu biyayya. Sai kai ya zabe ka, ya sa ka mai ji ne, ka ji abin da ake faɗa, mai aiwatar da abin da ka ji ne na wa'azi. Kaga wannan zaɓi ne na Ubangiji, shi yasa har kullum muke roƙonsa da ya shiryar da mu, ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici, domin in ba da shiryawarsa ba, ba za mu shirya ba. Muke neman isti'ana a wajensa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bauta, kuma kai kaɗai muke neman taimakonka a kai, ba don taimakawarsa ba, wannan ibadar ba za ta yiwu ba. Don haka in ka ganka cikin masu ibada, cikin masu da'a, cikin masu biyar Allah, to ka sani cewa gamdakatar ne na Ubangiji ya maka, sai ka ci gaba da gode masa, kana kuma roƙon Allah ta zafi akan wannan. Shi yasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam har kullum yake addu'a, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Don haka koda kana bisa shiriya, kada wannan ta sa ka riƙa jin cewa kai kana yi wa Allah wani abu. Don haka dole ma Allah ya maka, a'a, shi ya zabe ka, ya baka wannan shiriya din. Shi yasa anan ba a jingina musu shiriyar kan, wato su kansu ba, sai aka ce su idu, waɗanda aka rabautar da su. Allah ya ce fafil jannati, waɗannan suna cikin aljanna, khalidina fiha, suna masu zama a cikinta dindindin, ma damatis samawati wal ardu, matuƙar dai sammai da ƙasa sun dawwama, illa ma sha rabbu, face abinda ubangijinka ya so. Ma'anar so gaciya anan, illa ma sha rabbuka, shine dan a nuna cewa dawwamar su a cikin aljanna, cikin wannan ni'ima, suna fantamawa, suna shakatawa, ba wani abu bane da ya zama wajibi Ubangiji ya yi musu haka. Su zaura a cikin ni'ima, babu ranar fita, babu ranar da za a kwace wannan ni'ima din Ubangiji ya basu a cikin wannan arziki din. Kada su zuci cewa wajibi ne Allah ya musu haka, ai sun yi kaza, sun yi kaza, sanda suna da rai, sanda suna duniya. A'a, wannan baiwa ce daga Ubangiji, tauta ce daga Ubangiji, shi ya wajabta wa kansa haka, shi ya ga dama ya haka, shi ya sa aka jingina abin zuwa ga mashi'ar Allah. Illa ma sha'a rabbuk, sai abinda Ubangijinka ya so, don a fahimci cewa wannan minna ce gare shi. Shi ya sa a aljanna, ƴan aljanna, kamar yadda ya zo hadisi, a hadisi, yulhamuna tasbih wat tahmid kama yulhamuna nafas, ana kinsa musu tasbihi da godewa Allah, kamar yadda ake kinsa musu numfashi. Yadda ka san a nan duniya kana numfashi, ko ka so ko baka so ba, wannan numfashin ya zama maka ta'ada, dole ka yi shi. Kuma wannan numfashin ba ka jin cewa wahalar da kanka ke nan, ka shaƙi iska ka fitar. To haka ɗan aljanna zai riƙa tasbihi, zai riƙa tahmidi, ba dan ya zama taklifi bane, a aljanna babu taklifi, ba a dora wa mutum wata ibada sabuwa, a'a sai dan wannan tasbihi din da tahmidi din, wato suna jin shi kamar yadda kake jin shakar iska a yanzu ka shaka ka fitar, haka suke jin sa. Allah madaukakin sarki yace afa'an ghayra majzun, dan a ƙara tabbatar musu da zuciya, a ƙara nutsan musu da hankali, kada wani ya ji illa ma sha Allah, ya tsammaci cewa ƴan aljanna akwai ranar da za su fita, sai Allah ce afa'an ghayra majzun, kyauta ce wacce ba mai yankewa ba, kada waccan illa ma sha Allah ɗin ta sa hantar wani ta kada. Ya tabbata a cikin sahihaini النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنا شوى يؤتى بالموت في سورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا نربو بك يا ما ذا أزود متوى إتكنت متوى أما a kamanni na ƙosasshen rago, ƙosasshen rago haka za a danne wannan mutuwa, a yanka ta tsakanin aljanna da wuta, ɗan aljanna na tsinkaye, ɗan wuta na tsinkaye, gashi nan an yanka mutuwa, sannan sai a yi shela, a sa mala'ika ya yi shela ya ce ya ahlal jannati khuludun fala maut, ya ku ɗan aljanna ku ci gaba da zama har abada, babu kuma mutuwa, ga mutuwan nan an yanka ta. ويا اهل النار خلود فلا موت يا كو ان متا kuma ku ci gaba da zama har abada babu kuma mutuwa. Ya tabbata a cikin sahih bukhari afwa sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa yuqalu ya ahl al jannati inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada wa inna lakum an tashibu fala tahrimu abada وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ذا أيشي لا باين أن ينك متوى أن ينك متوى كان إن الجنة لأموتا أيشي لا تيافوا إن الجنة ينزو كنا دامر كتشق بدل أيوا بذاك متوى هر أبدا كنا دامر كتشق بدل زما سمالي بذاك توفى هر أبدا kuna da dama ku ci gaba da zama cikin lafiya, ƙoshin lafiya da garjin lafiya, ba za ku yi rashin lafiya ba har abada, ku ci gaba da zama cikin ni'ima, ba za ku yi yunwa ba har abada. Allah ta da mu a ciki sanda ake wannan shela. Sannan Allah ce fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'u,
fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
الله يقول فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء دون هكا كذا كذمو يا رسول الله شكي شكا جمد أدلة وأن ننسكي بوتاوة ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل با أبن سكي بوتاوا فاتي كمر إذن بوتد إيا ينسى سكي قبانا هكا وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص هم للموا ما ستكا مصر بنسني غير منقوص با ونديك تويييبا وبنجي مدعوك تنسلكي يجيو لأكا لما كان زوها ذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دومين قال نسدشي da ƙara nuna masa cewa abinda waɗannan suke yi kada ya sa su cikin shakka da tsimuwa ko ya ga cewa an kyale su har zuwa yanzu ba a yi musu azaba ta tumɓukewa ba, duk da cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kansa bai so a yi wa al'ummarsa irin wannan azaba ta tumɓukewa gaba ɗaya ba irin wacce aka yi wa al'ummomin da suka gabata, amma kada ya yi shakka cikin abinda waɗannan suke bauta wa cewa abubuwa ne da suke bauta ba za su amfane su ba, ba za su kai su ga kadarkon tsira ba. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, ba abinda suke bautawa face irin bautar da iyayensu suka yi gabanin haka, face bautar da waɗanda suka gabace su suka yi wa gumaka wanda daga ƙarshe ne bata amfane su ba, babu abinda ta ƙara musu illa taɓewa da hasara da sharri da halaka. To su ɗin ma haka ne a nan duniya, za su ga ƙasƙanci shi yasa jimajiman su aka kashe su a yakin Badar, irin su Abu Lahab, irin su Umayyah ibn Khalaf, aka kashe su a yakin Badar suka ga wulakanci. Waɗanda suka kashe su din sune waɗanda suke da suna ganin su a matsayin kaskantattu waɗanda ba su isa ba, sai ga su kuma sune suka kashe su da takubban su. Aka kwashi gawarsu aka jefa ta cikin rijiya, ce to Ubangiji ya mutu wannan, kada kuma a zaci cewa za su tsira ko da kuwa sun yi mutuwa a nan, mutuwa ta fi sabilillahi ba tare da kisa ba, ai ranar gobe kiyama tana nan, saboda haka a nan a wannan ranar za su tuzarta. Allah ya ce wa inna lam waffuhum nasibahum ghayra manqus, lalle mu masu cika musu rabansu ne, rabansu in ma dai rabo na azaba, sakamakon su kasansu na azaba za mu ba su cikakke ba tare da mun tauye musu wani abu ba. Ko kuma rabansu na arziki a nan za su ci su sha su koshi ba tare da mun hana su abinda muke ba su na arziki ba, ba mu hana su abinda muke ba su na ci da sha ba, za mu ci gaba da ba su, amma su san cewa rabansu ne suke cinyewa a nan duniya, ranar gobe kiyama ba su da rabo a lahira. Saboda haka za mu cika musu rabansu, za mu cika musu ajalinsu, ba za mu karɓi rayukansu ba sai lokacin da ajalinsu yi. Don haka duk wani kafiri wanda yake cikin jin daɗi, yake cikin fantamawa da holewa, yana watayawa, yana miƙe ƙafa yadda yake so, kada ya zaci cewa al'amarin ya tsaya iya nan ne. Ubangiji ne ya alkawarin cewa zai cika masa rabansa a nan, kasansa duk zai ba shi, ba za a tauye masa komai ba, amma ranar gobe kiyama kuma a nan ne ido zai raina fata. Allah ce wa laqad atayna musa
kitaban fakhtulifa fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم رب أعمالهم إنه بما يعملون قدير.
To haka dai Allah ya ci gaba da lallashin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka faɗa surar ta sauka a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin wani mawuyacin hali, ga waɗanda suke taimaka masa sun bar duniya, ga kuma kafirai inadinsu da ɗagawarsu kullum tana ta ƙara ƙaruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani hali to a lokacin wannan sura ta sauka, don haka Allah yake ta lallashin zuciyarsa, yake nuna masa cewa ba wai shi ne farau ba cikin annabawa waɗanda aka ƙaryata su, aka yi saɓani cikin abin da suka zo da shi, wasu suka yadda, wasu suka ce mun ƙi. Annabawan da suka gabace su su ma haka suka gamu da wannan ƙalubale ɗin, suka yi haƙuri. Allah ya ba da misali da annabi Musa, ya ce walaqad atayna musa alkitaba faqtulifa fihi, haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi shine Taura, kuma sai aka saba a cikinsa. Wasu suka yi imani, wasu kuma suka ce ba su yi imani ba, suka kafirce, suka ƙi yarda da abinda annabi Musa ya zo da shi. Don haka shi ma idan an samu waɗanda suka yi imani, wasu ba su yi imani ba, kada wannan ya sa ya damu. Haka sunnar Ubangiji ta gudana. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum, ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga Ubangijinka ba. وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Ubangiji ya yi alƙawarin ba zai azabta su ba alhalin kana cikin su. Allah ya yi musu wannan alƙawarin ba zai azabta su ba, duk da cewa suna wato kirawo wa kansu azaba. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Kirawo kansu azabar suke, Allah in gaskiya ne, Allah ka yi mana ruwan dutse, haka suke faɗa. Maimakon su ce Allah in gaskiya ne ka shirye mu, ce Allah in gaskiya ne ka yi mana ruwan dutse, wannan shi zai nuna maka kafiri mahaukaci ne, ba ya da hankali. Maimakon ce ka Allah ka shirye mu in gaskiya ne, ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, sai ce in gaskiya ne Allah ka yi mana ruwan dutse, ko ka zo mana da wata azaba mai daɗi. Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Ubangiji ba zai azabta su ba kana cikinsu, zamanka a cikinsu wata rahama ce. Shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, don haka zamanka a cikinsu rahama ce gare su. Ubangiji ba zai azabta su ba alhalin kana cikinsu. ولولا كلمة سبقت من ربك بعدن كلمة دا ترغا تغبات دا أبنجزن كبا كلمة دا يربو تاتا ياسا نياتا أبنى أكرقشن الألشن سإن رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء بعدن ونن كلمة ما دا أبنجزن يتي راما ستا غباته شنسا راما ستا لنجايه شنسا تايل وشدكا كومي لقضي بينهم da an gama hukunci a tsakaninsu ba dan wannan ba da ubangiji ya gama hukuncin da suke bukata da abinda suke roko suke kirawa kansu da tun ya faru da yanzu ya zama labari laqubi bainahum da an gama hukunci tsakaninsu wa innahum lafi shakkin minhu murib kuma lalle su suna cikin shakka mai karfi dangane da alqur'ani don haka ba za su yi imani ba Allah ce wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wannan aya akwai qira'o'i da dama akan ta akwai qira'o'i wadanda suke guda hudu mutawatirai akwai kuma wadanda suke sauran qira'o'i ne wanda ba su yi tawaturi ba wa inna kullal lamma ko wa inna kullal lamma ko wa in kullal lamma ko wa in kullal lamma wadannan qira'o'i guda hudu dukkanin su mutawatirai ne kuma duk wato ma'anonin su suna cikewa ne ga ma'ana daya wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum kuma lalle dukkanin su tabbaci haqiqa wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu wannan dai ita ce ma'anar dukkanin wato qira'o'in gaba daya dan za ka ga malamai sun fadada wajen bayanin qira'o'in da irabin su to amma dai ma'anar dai za ta fike ne zuwa ga wannan ma'ana guda daya lalle tabbaci haqiqa dukkanin su wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu innahu bima ta'maluna khabir innahu bima ya'maluna khabir lalle shi masani ne ko mai cikakken sani ne game da abin da suke aikatawa ubangiji ya san duk abin da suke aikatawa sawa'un abin da suke aikatawa babba ne ko karami ne a boye yake ko a bayyane yake ubangiji ya san su gaba daya Allah ya ce fastaqin
واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
ولا تركنوا
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت دن هكك طيا كم kamar yanda aka umarce ka wa man taba ma'aka da wanda ya tuba tare da kai wala taqaw kada ku ketare iyaka innahu bima ta'maluna basir lalle shi mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wa ma lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da wasu majibinta al'amarinku ba Allah ba sun ba latin saro sannan kuma ba za a taimaka muku ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara karkatar da akalan magana zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda umarni ne da hani da ya shafi dukkan al'umma gaba ɗaya Allah ya ce fastaqim kama umirta ka tsaya kam kamar yadda aka umarce ka ka bi abinda aka yi maka wahayinsa kada ka saba kamar yadda Allah ke fali zalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'uhum kai kira ka tsaya kam akan umarnin da aka yi maka kada ka bi soyayyen zuciyarsu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a fa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هكا ubangiji yayi kiran annabin sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsaya inda aka umarce shi kada ya kara kada ya wuce iyaka kaga wannan aya tana rushe duk wata bid'a, duk wata bid'a a addini wannan aya ta yi rugurgu da ita. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a yadda ya bi wani abu ba in banda wanda aka umarce shi da shi, in attabi'u illa ma yuha ilai, ba na bin wani abu sai wanda aka yi min wahayi. Allah ya ce yi, shi nake yi. To ina kuma ga wani zai zama yana da lafifin shi kuma ya kawo nashi, sai kuma a bi shi akan wannan. Da Allah ya ce fastaqim kama umirta, sai ya ce wa man taba ma'aka, kaga duk mu'mine suna ciki. Duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yarda shi mabiyin annabi ne, masoyinsa ne, to dole ne shi ma ya tsaya kam inda aka umarce shi. Sannan Allah ya ce wala tatghaw, kada ku ƙetare, kada ku ƙara gaba. An ce tsaya nan gajen layi an ya shata maka, kada ka ƙara gaba. Wanda duk zai ƙara gaba daidai yake da wanda zai ɗauki wani abu a addini ya cire, ya ce a cire wannan. Da ƙari a addini da rage a addini juɗe ne. In dai har ya halatta ka ƙara, to ya halatta ka rage. Ka ce kai azumin nan kwana 29 ko 30 ya yi yawa, don mai arƙayin 20 mana. Ka rage 10, ko ka rage lokacin da ake yin azumin daga alfijir, wato daga abin nan alfijir har zuwa faɗuwar rana. Ka rage lokacin, ka ce kawai in azahar ta yi, kowa ya aje azuminsa. Kana ga ya kamata a yi rangwame. Zamani ya canza, ana buƙatar a samu wato ma'aikata waɗanda za su yi aiki, su ba da abin da product ya zama akwai shi da yawa. Don haka ka rage yawan azumi, kamar yadda wani shugaba, tsohon shugaban Tunisia Bouteflika, abin nan a Bourguiba, ya taɓa faɗa. Ya taɓa cewa shi yana ganin azumin nan da ake yi shi yake kawo ƙasarsa ba ta fitar da wato abubuwan amfani da yawa, ma'aikatu masana'antu ba aiki sosai. Don haka shi yana ganin ko dai a rage kwanakin azumin ko ku a rage lokacin azumin. To shi ne aka yi ta rigima da shi ƙarshe, dai ma aka ce kai wannan mutum ba taɓaɓɓe ne, aka cire shi. To saboda ka rage wani abu addini daidai yake da ƙara addini, ƙarawa daidai take da ragewa. Yadda bai halatta ka cire wani abu ba yana cikin addini, ka ce ka cire shi, kai yanzu ba ka ɗaukar sa addini ne. To haka nan ka ƙaro wani abu sabo, shi ma yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana, ce wa la tatghaw, kada ku ƙetare iyaka, innahu bima ta'maluna basir, Allah yana ganin duk abin da kuke yi. Allah ce wa la tarkanu ila allazina zalamu, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci, ta hanyar almundaha, ta hanyar mudahana, ku ce ku ɗanyi nasu kaɗan, su ɗanyi naku kaɗan. Irin yadda Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinun, kafirai sun so annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗanyi sauko ƙasa, su ma su ɗanyo sama kaɗan a haɗu a tsakiya. Allah ya ce a'a, ba zai yiwu ba. Wai ya ɗan yi bautarsu shekara ɗaya, su ma su yi tashi shekara ɗaya. Kaga an yi raba daidai, an haɗu a tsakiya. Ce waddu law tudhinu fayudhinun. To shi ne Allah yake cewa kada ka karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kansu. Wasu malamai suka ce ar-rukun ana nufin ash-shirk, ma'ana wala tarkanu ila allazina zalamu ay bi-shirk, kada ka yarda da shirkarsu. Ka ce kai ma za ka dan taɓa shirkar domin a samu zaman lafiya, kada ka yarda da wannan. Wasu malamai suka ce ma'anar sa la tarzau an a'malihi, kada ku taɓa yarda da ayyukansu, ku ji cewa aikin da suke yi din daidai ne. A'a, ko da ba za ku iya kawar da aikin da suke yi ba, ku rika jin a ranku cewa ɓanna suke yi. Wanda duk yake zalunci, ka ji cewa a zalimi ne, ko da ba za ka iya hana shi zaluncin ba, amma kada ka rika ɗaukar daidai yake yi. Kamar yadda wasu da dama daga cikin mutane, idan wani ɗan siyasa ya samu mukami yana satar kuɗi, sai a ce kai wani yana samun alheri, ka ga ɓarna yake yi amma wani yana cewa wai alheri, kai wani yana samun alheri. To wannan bai dace ba. Ko da ba za ka iya hana shi wannan taɓargazar da yake yi ba, da sama da faɗi da yake da tsakiyar jama'a, to kada ka ji ka gamsu, ka yarda da abin da yake yi. Wasu malamai suka ce ma'anar ta la tasta'inu bizzalama fatakunu ka'annakum qad raditum bi'amali, kada wani abu ya same ka, ka tafi neman taimako gurin azzalimi, mugu, macuci, ka ce ya taimake ka, domin kamar ka yarda abin da yake yi daidai ne. to idan wannan wato ita wannan ukubar da Allah ya ce fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku shi fa wanda ya karkata din ake magana akan cewa in yayi wannan karkatar wuta za ta shafe shi ina ga shi azzalimi idan shi mai karkatar wanda ba shi ne mai zalunci ba ana yi dai yana jin dadi kamar da wani yake cewa shi siyasar daje ne nan dadin sa yake ci ta masa daidai to kaga anan wato abin da yake yi din nan ake ta kokarin samun gyara shi yana jin dadin sa to irin wannan koda baya samun komai ba a tabar gazar da shi yana da kamasho na azaba domin Allah ya ce fatamassakumun nar to ina ga wanda shine yake sama da fadi din shi yasa al-muwaffaq ibn qudama ya taba zuwa yana ana sallah karanta wannan ayar limami ya karanta wannan ayar sai fadi su ma lafiya lafiya yace to idan wanda ya karkata ma an ce fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wanda ya karkata ake ma wannan gargadi ake ma wannan narkon azabar yace to ina ga shi azzalimin kansa shi kuma Allah ce fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wama lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da majibintan da za su rubuci al'amarin ku ba Allah ba thumma la tunsarun sannan kuma ba za a taimaka muku ba duk abin da kuka sa hannu a ciki ba zai albarka ba ubangiji ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai sanya masa albarka ba don haka ba za ku yi nasara ba wannan fa duk narko ne ga waɗanda suka karkata zuwa ga azzaliman ba su azzaliman ba don haka sai ka kiyasta su azzaliman ya nasu zai kasance Allah ya ce wa aqimus salata
wa aqimus salata tarafan nahari wa zulafan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakirin
Allah ya ce wa aqimus salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl kuma ka tsayar da sallah a gefen rana wa zulafan min al-layl da kuma cikin dare innal hasanatu yudhhibna as-sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika dhikra lil-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa Allah ce wa aqimis salata tarafay an-nahari gefai guda biyu na yini wasu malamai suka ce ana nufin tarafay an-nahari as-subh wal maghrib asuba gefe na farko kenan magriba kuma shine gefe na ƙarshe wasu suka ce ana nufin as-subh wal 'asr asubahi da al-'asr sune tarafay an-nahar wasu kuma suka ce ana nufin as-subh ita ce tarafay an-nahar taraf al-awwal min an-nahar sannan kuma az-zahr da al-'asr sune tarafay al-akhir min an-nahar gefe na ƙarshe na yini wa zulafan min al-layl da kuma cikin dare cikin dare da dama daga cikin malamai suka ce ana nufin sallar isha'i wa zulafan min al-layl ana nufin sallar isha'i wasu kuma suka ce ana nufin sallar magriba da ta isha'i saboda haka wannan aya ta kunshi salloli guda biyar din gaba daya tarafay an-nahar ta kunshi sallar asubahi da azhar da al-asr zulafan min al-layl ta kunshi sallar isha'i ta kunshi sallar magriba da isha'i kaga ta kunshi duka salloli guda biyar Allah ya ce ka tsayar da salloli guda biyar sune ma'anar tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanatu yudhhibna as-sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka ma'ana aikata alkhairi yana kawar da zunubi wanda ya riga ya gabata ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Amirul Mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya sa an kawo masa ruwan alwala ya zauna yayi alwala kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi alwala suka gani sannan sai ya ce haka naga manzo sallallahu alaihi wasallama yana alwala sannan kuma manzo ya ce man tawadda'a wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi irin wannan alwalattawa sannan ya sallaci raka'a biyu ba tare da yayi wasu wasi ba to an gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna aikin alkhairi na kawar da aikin sharri ayyukan alkhairi suna kawar da zunubai wanda yayi alwala yayi sallar raka'a biyu wannan raka'a guda biyu ana kiranta sunnatul wudu sunna ne idan kayi alwala koda kuwa ba lokacin sallar farilla bane kayi nafila raka'a biyu annabi yace in kai wannan nafilar raka'a biyu an gafarta maka abin da ya gabata na laifinka ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abu hurairata Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيئا قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا منذ صلى الله عليه وسلم يأتي وسهبان سعب كقيام دعتي كوانا ينكو أقوفر جدن سعب أقوان تبكي تكدر وحب da kullun idan ya fito zai fada cikin wannan tafkin yayi wanka har sau biyar a yini shin kuna tsammanin akwai abin da zai yi saura na datti a jikinsa sahabbai suka ce ko kusa ya rasulullah in dai har zai yi haka kullun yayi wanka sau biyar ba yadda za a yi jikinsa ya zama da datti annabi ya ce to haka nan salloli din nan biyar suke Allah yana shafe zunubai da kurakurai a dalilin su salloli guda biyar haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir manzo sallallahu alaihi wa sallama yace salloli biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan dukkaninsu suna kankare laifukan da ke tsakaninsu matukar dai an nisanci manya-manyan laifuka kaba'ira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har kun nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku to kananan laifukan kuma ubangiji sai ya kankare muku anan malamai sun yi maganganu guda biyu akwai masu cewa kananan laifuffuka Allah yake kankarewa banda manya in ka nisanci babban laifi to Allah sai ya kankare maka karamin laifi wasu kuma malamai irin Ibn Taymiyyah yace duk zunubi ma Allah na iya kankare shi da aikin alkhairi duk zunubi hatta manyan idan za ka yi aikin alkhairi din na iya sabbaba ubangiji ya kankare maka zunubinka domin ga wanda ya je aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuh wanda zai je haji ba tare da yayi yanci ba ba tare da fasikanci ba ba tare da yayi abin nan batsa ba annabi yace zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi akwai wanda ake haifarsa da zunubi kaba'ira a ce an shafe kananan an bar manyan kuma a ce kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kiyasa a hadisin Abu Zar manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ba haka manzo Allah ya ce ba hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hadisi ne a cikin sahihain anna rajulan asaba min imra'atin qubla wani mutum ya ga matar da ba ta shi ba kawai sai ya kama ta ya sumbance ta sai kuma abin ya dame shi shedan ya zuga shi yayi kuma daga baya zo yana damuwa فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إذ يجاو منذ صلى الله عليه وسلم تيجا ابن ده فيفعل يا رسول الله إن أقوي ما وانا هدي لي أي من هدي كوي نا يدي في قال ذو شيء صحابي أترك كيشي سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يشرو ده جنان سي آية كسوكا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sai wani mutum yana gurin sai yace ya rasulullah ali hada wannan tashi ce shi kadai in mun yi laifi mu ko mun yi sallar da kai ba za a warware mana ba za a kankare mana laifin ba sai manzo Allah ce li jami'i ummati kullihim jaz al ummata suna da wannan garabasa Abdullahi dan Mas'ud har ila yau a watar wayar yana cewa ja'a rajulun ila rasulullah fa qala ya rasulullah inni wajadtu imra'atan fi bustanin fa fa'altu biha kull shay'in ghayri anni lam ujami'aha qabbaltuha wa lazimtuha wa lam af'al ghayra dhalika fa'al bi ma shi'ta wani mutum yazo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na hadu da wata mata a gona a gidan gona duk abin da dan namiji yake da mace nayi da ita sai dai ban tara da ita ba na rungume ta na tumbace ta na shafe ta duk abin da kasan dan namiji zai yi wa mace dan ya ji dadi ce nayi mata amma ban tara da ita ba don haka ya rasulullah ayi mun abin da duk aka ga ya dace ayi ni dai mai laifi sahabbai na zaune shi kuma ko a jikinsa فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منذ صلى الله عليه وسلم شيء ده شكوى با متمن سي يتفي سي سيدنا عمر يكي تشوا لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه الله يا مسا ستره ابن ده ا cikin gona shi kadai daga shi sai matan nan kuma yanzu zai zuna tunawa kansa asiri فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ثم قال الله يدغ كان يكلو شي كان يا كما هي تفي ثم قال الله يردوه علي كداو من دشي فردوه عليه سي سكا داو دشي سي يكرنتا مسا wannan aya واقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sai Mu'az ibn Jabal a wata ruwayar shi Umar ibn al-Khattab ya Rasulullahi alahu wahdahu amn an-nas kaffa shi kadai ke da wannan tagomashin da wannan garabasar koko kowa da kowa ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ballin nas kaffa kowa da kowa ma wannan shi zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga al-dattare kai ka kaddara cikin mu ne wani yazo ya faɗi irin wannan yazo irin ana tafsiri haka ya tsaya ce a karba kallon naga wata mata wallahi da hijabi amma na rungume ta a karba kallon me hukunci da ai kafin ya gama magana wani ya ta komo shi ta baya ya faɗa masa mali ki kaga dan iska haka kawai matar mutane ɗan iskar nan kun yawa a gari ba za a bari ya ƙare magana ba kuma dan rashin kunya ka zo kana gaya mana to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sha'aninsa a wata ruwaya ta Abi Umama al-Bahili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci an kiran sallah sai aka yi sallah ana yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo hannun mutumin nan yace tare muka yi sallah da kai yace na'am tare muka yi yace innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyukan kwarai suna kawar da munanan ayyuka shi yasa wanda zai yi laifi ba a yanke masa hukunci da cewa dan wuta ne kat ba haka aqida ahlus sunna take ba haka take ba a yanke hukunci kat da wanda zai laifi a ce kai dan wuta ne wannan domin dalilai da dama daga ciki akwai irin wannan tayo yana da alhasanatul mahiyat yana da kyawawan ayyukan da za su share masa wannan laifin da yayi kai baka san su ba tayo yana da dododon ayyukan alkhairi yana qiyamul layli yana ciyar da marayu yana taimaka miskina yana kaza yana kaza kai baka san da wannan ba kai dai kaga laifin ne sai kawai kace dan wuta ne a'a tayo yayi wata tuba da baka sani ba tayo Allah ya jarrabe shi cikin dukiyarsa ko lafiyarsa a dalilin wannan jarraba ubangiji ya kankare masa laifinsa don haka wannan mutum annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna cewa sallar da yayi ubangiji ya kankare masa wannan laifi kaga wannan a ko dai kace rungumar mace da mutum ba tashi ba da sun ba kananan laifuka ne karamin laifi ne ko kace babba ne in ka ce babba ne kaga kenan innal hasanati yuzhibna sayyi'at kasancewar an ambaci farillai aka ce idan an nisanci kaba'ira suna warwa suna kankare laifuka baya nuna cewa manyan laifuffukan su kuma ayyukan hasanat ba za su kankare su ba wannan shine abinda Ibn Taymiyyah yake fada a cikin littafin sa fatawa ba ma da su za a yi masa ciko ba da a ce mutum zai yi sakaci da ayyukan wajibai a nan duniya kamar sallah ko azumi ya samu ya yi sakaci amma kuma yana da nafilfulu in yaje lahira da me za a yi masa ciko da nafilfulu din ashe kaga nafilfulu din nan suna iya taimakawa mutum idan har barin sallah da gangan kabira ce kuma aka ce wannan kabira din a ranar gobe kiyama za a iya cika gurbinta da nafilfulu domin za a zo da mutum a fara yi masa hisabi akan sallarsa yayin da aka ga ta ce kashi kenan in bata cika ba a ce a duba yana da tadawuri ba haka yazo a cikin hadisi ba ashe kaga barin sallah din duk da kabira ce daga cikin kaba'ir sauran ayyukan da'a ayyukan tadawuri na iya taimakawa ubangiji da rahamarsa da gafararsa da sitirarsa yayin da mutum langwame ya yafe masa abin da ya Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa يا بامكم دكتور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.